wannan shine ra'ayin al-allama ibn qayyim didda jiya din mun fara wata iddajiya akan maganar tasa akwai abin da ake ganin kamar ibn qayyim ya ya wato wata ila bai lura da su ba shine wato anan kun ga ar-rahman sai ce sifa ce ta ubangiji amma a zatin sa sifa ce ta zati wannan tana nuna zatin ubangiji ne ar-rahim kuma sifa ce ta aiki wato sai ya sadar da rahamarsa ga bawansa sannan ya mutuncanta ka kira shi da ar-rahim amma shi ar-rahman tana nuna kawai yalwar rahamar ce wato tana nan ba ta da iyaka yanda ubangiji shi kansa bai da farko bai da ƙarshe da ita ma haka rahamarsa take ba ta da farko ba ta da ƙarshe kaga anan ibn qayyim sai ya dauki wato ar-rahman amma dai siffar zati kamar al-hayy kamar al-aliy kamar al-ahad wato sifofin ubangiji iri biyu akwai yanda malamai ke kanin su iri biyu akwai muta'addiya da ghairu muta'addiya muta'addiya shine wanda kai tsaye ana ganin tasirin sa a zatin bawa ghairu muta'addiya shine wanda kuma ba a ganin tasirin sa a zatin bawa wanda kamar a ce rayuwarsa baka cewa yanzu rayuwar ubangiji kuma shine rayuwar bawa a masabanin halitta ubangiji zaka kira shi a matsayin al-khalaqu shine halitta ne sannan yana da siffa ta al-khalqu halitta da aikin halitta da yi sannan da ya halitta kuma sai ga mahaluki ya tashi kaga wannan an ga tasirin halittarsa zahiri a wato zatin bawansa to shi al-hayy kaga rayuwarsa ce rayuwa ce wannan haka zalika al-ahad cewa shi daya ne wannan kai tsaye ba za ka ga tasirinsa a zatin bawa ba haka zalika daukakansa da girmansa wannan ba za ka ga wato kai tsaye wato muna cewa kai tsaye saboda koyaya dai akwai tasiri kaya kamar rayuwar ubangiji idan ka san ubangiji da kake bauta mai rayayye ne wanda zai sanyawa ka dogara da shi zai sanya ka rika kiran shi ka san wanda kake kira mai rayayye ne baya bacci ba kuma ya mutuwa ba kuma ya gushewa sabanin kuma kace kamar al-khalu kamar at-tauba kamar al-ghufran su waɗannan galibi idan aka ce ubangiji ghaffarun ne mai karban gafara ne mai gafara ne to za ka gani akwai siffan akwai sunansa al-ghaffar akwai kuma siffan al-ghufran da yake da ita sannan kuma ana ganin tasirin ta a bawansa yayin da bawansa ya nemi gafara sai ce na yafi maka kaga wannan akwai tasirin ta to wannan abin da nake ta wannan maganar shine mu lura abin da Ibn Qayyim faɗa sosai yace ar-rahman da yace ar-rahman take siffa ta zati kaga siffa ta zati kamar kawai wato ta alaka da bawa gabawa ba ko gabayi ba yace ar-rahim kuma siffa ce ta aikin sa wato ita ce ta alaka gabawa wato kila an fahimci wannan maganar guda biyu saboda wannan zai sanya insha Allah abin da zamu tike zuwa gare shi na kadin da zamu yi mashi al-allama ibn qayyim fahimce shi kaga anan muka ce ar-rahman in muka ce ar-rahman in dai muka ce siffan zatin sa ce kawai to kaga ai abinda aka sani shi ar-rahman ita ma an dauko ta ne daga siffar ta ar-rahama to siffar ta ar-rahama kuma ba zai kace wai kawai ubangiji baya ko komai da rahamar ba ai in idan wani dalili yasa zai yi rahama yana yin rahama din to shine malamai ke cewa ko daga din da shi muke Ibn Qayyim kaga koya dai sai an samu aikin a wajen da yake cewa ar-rahman babu siffa ta fi'ili koya sai an samu aiki saboda kaga zaka kira ubangiji a wajen shi da ar-rahman sannan kuma daga a cikin wato sunan nasa ya kunshi siffar sa ta ar-rahma to banda shi kuma ya kunshi kuma aiki da yake yi na yafe na rahama mai bayin sa kaga wani siffatu fi'il ne kaga ashe abinda shi yake korewa yake cewa babu shi to akwai shi haka zalika ar-rahim idan kace ba siffar zati bace to ai ba zai yi ubangiji ya zama yayi wani aiki ba sai akwai siffar ar-rahma din kuma in yace ya sadar da rahama sa ga bayin sa dole akwai siffar ar-rahma din to kuma zatin sa sai ya sifata da rahama din sallaka ita ma zatin sa sai Allah sa koda ar-rahim ne ta sifata da kuma ita wannan sifa ta ar-rahma sabani shi abinda Ibn Qayyim yake faɗa kamar abu uku ne su waɗannan sifofi kaga ar-rahma tana buƙatar abu uku tana buƙatar ka tabbatar mishi da suna ar-rahma na biyu kuma sifar sa matsayin shi na mai rahama sannan kuma yayin da yayi rahama sai ga shi sai an ka sai ka zama marhum wanda aka yi rahama kamar halitta ubangiji yana da suna al-khallaqu sannan kuma yana da siffarsa na halitta da yake yi aikin nan da yake na halitta sannan yayin da ya halitta kawai sai ka ga mahaluki ya tashi ya zama mahaluku kaga an ga tasirin wannan atare da shi halittar nasa. To shi Ar-Rahman da Ibn Qayyim yake cewa wai ba sifa zata sa bace. Ar-Rahman dai dole ko arya idan sunansa ne. Dan aka ce suna kuma ana maganar Ubangiji yana wannan sunan yana nuna zata Ubangiji kai tsaye. Kame da Allahu yana nuna zata Ubangiji. Ar-Rahman ma yana nuna zata Ubangiji. Ar-Rahim to shi ma yana nuna zata Ubangiji. To kuma Ar-Rahman an ciro ta ne daga Ar-Rahma. Rahama din. Sannan kuma to ita kuma tunda sifa sace. Sifa sa kuma Rahama ana ganin tasirinta a zatin bayinsa. To dole kuma shi ma a wannan ne akwai sifa ta fi'ili a tare da ita. Abinda shi al-Allama Ibn Qayyim yake korewa su kuma da mutane manyan wanda suka yi lura da wannan abinda ya faɗa suke ganin kamar akwai ishkali a maganar da ya faɗa. Saboda haka abinda ya fi daidai shi ne Ar-Rahman da Ar-Rahim dukkan su siffa ce ta Ubangiji, suna ne na Ubangiji, kuma dukkan su akwai tasirinsu a jikin bayi. Dukkan su Ar-Rahman wato suna ne na Ubangiji, akwai kuma siffa ta Ar-Rahma. Sannan kuma ana ganin tasirin wannan rahamar da yayi mabayi a zatin su. Haka kuma Ar-Rahim, Ar-Rahim Saban Ibn Qayyim da yaje yace shi wato Ar-Rahim sifa ce ta fi'ili, Ar-Rahman kuma sifa ce ta dati. Wannan magana ce wanda yake gaskiya akwai abin dubawa. So kaga ba kamar lafazin Al-Hayyu ba. Al-Hayyu kaga rayuwar Ubangiji, ba za ka ce kai tsaye rayuwar Ubangiji shikenan rayuwar bawa shine wato wani bangare ne rayuwar Ubangiji ba, a'a rayuwar Ubangiji da ba rayuwar bawa da ba sabanin ɗayan ta kansa. Ubangiji shi ɗaya yake bayi, ku kaga nan da nan ma sai ya watsa su ma saboda su ba zai su dauki wannan sifar ba, ko ba a ga tasirin wannan sifar kai tsaye a zatin bawa a ce wannan sifar sace kamar a ce makhluqi, kaga daga khalaqa ya khaluq Ubangiji shi ya aiki. Ubangiji shine fa'il, shi kuma bawa shine maf'ul din, shine makhluqi. Kamar wato yayin da ya zama at-tawwabu, Ubangiji shine ya karɓi tuba, shi kuma bawa shine mai neman tuba din. To shi Al-Hayyu bai da irin wannan, Al-Aliyu bai da irin wannan, Al-Ahad ma bai da irin wannan. To yayin da Ibn Qayyim yake cewa Ar-Rahman shi ma ya zama sifa ta zati kawai, to kamar ya dauki Ar-Rahman ne ya je ya kai ta a cikin waɗannan sahu ta Al-Ahad, ta Al-Hayyu da kuma Al-Aliyu da Al-Azim. To kuma kaga idan ka faɗa ka to in take ka bai da tashi zama kamar kawai al-alam mahab kenan, ya zama kamar wani abu da bai nuni zuwa ga sifa. Sifan rahama to kuma yanzu duk ka riga ka tauye ta. Saboda haka wato
Ubangiji yana da wannan abun da Ghafur Rahim. Saboda ba ana abun da ake tafi zuwa gare shi da kai, a matsayin da bawa. Wato abun da kai na zunubai to kai ta kokari wato wannan abun da kake yi ka je Ubangiji ya yafe maka. To shine sai Ubangiji ya tausaya maka, sai ya maka rahama. Sannan kuma Ubangiji daga cikin Rahim ɗinsa, sunan shi na Ar-Rahim, shine ba zai nemi sai kai komai 100% ba. Idan Ubangiji ya ce ba yin su sai su yi komai 100%, kaga ba mai shiga aljanna. Shi yasa manzo yake cewa ba mai shiga aljanna sai da rahamar Ubangiji. Idan kai ɗan abin da ka gaza, to Ubangiji sai ya cika sa maka sauran shi, ya ninninka maka sai ya saka aljanna. To wannan ita ce ake son mutum ya je ya nema mumuni. Su kuma kafirai ba ruwansu da Rahim, sunansa ne Ar-Rahim, zai su nemi wannan sifan, su ji gajiyar wannan sifan tasa da wannan kuma sunan nasa. A sun fi tsayawa ga Ar-Rahman din saboda yanda suke masa na shirka. Galibi za ka ga Ar-Rahim ana haɗa shi da Al-Ghafur. Wastaghfirullah inna Allah kana ghafurar rahima. Wastaghfirullah ku nemi gafarar Ubangiji. Allah ta'ala mai gafara ne ko mai rahama ne? Galibi haka za ka ji Ubangiji na haɗa lafazin Al-Ghafur da Ar-Rahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah ta'ala anan ma ya ƙara maimaita cewa Ubangiji mai gafara ne mai rahama ne. Saboda haka galibi za ka ga shi Ar-Rahim ana haɗa shi ne da Al-Ghafur. Ana haɗa shi Al-Ghafur saboda wannan wani abu ne Ubangiji yake son bawa ya take zuwa gare ta. Kowane bawa ana son ya je ya tuba daga zunubinsa. Kowane bawa kuma ana son ya je wato ya nemi gafara. Kowane bawa kuma yayin da ya gaza to ya ta nemi rahamar Ubangiji zai kauda kai daga wannan kusuri, wannan gazawan da ya yi. Saboda kuma zai ninninka mishi aikin sai ya kauda kai, ba zai mishi wato hisabi da wannan gazawan nasa ba. Dan da Ubangiji zai mana hisabi da gazawan mu, kaga ba mai shiga aljanna. To amma Ubangiji kasancewan ba zai mana hisabi da gazawan mu ba zai nemi hakkinsa duka ba. Zai nemi ɗan abin da kai ne kawai daga baya sai ya ƙarasa maka saura. To wannan shine wato malamai suke cewa shine Ar-Rahim. Kaga ya ce ɓanci mummunai kenan. Sai dai kuma abin da ake cewa ayan da ake kawowa da ake cewa ishkali da aka yi mashi masu ra'ayin cewa Ar-Rahman shine mai rahama, ilataccen rahama ga dukkan bayinsa. Daga cikin aya shine auya aqulhum ala tahawufin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Kaga anan aya ana maganar kafirai ne. Kaga to tunda an ce
rahim yake bata ga mumulai to me ya kawo rahim a nan ma Allah ta'ala na cewa alam tara anna Allah sakara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa an taqa'a al ardi illa bi idni inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim Allah ta'ala duka adan kaga wadannan su ma ana magana ne akan wato Allah ta'ala ya hore mana abin da ke cikin duniya baki daya abin da ke doran kasa baki daya Allah ta'ala ya hore mana ya kuma hore mana wato jirgi da muke hawa na ruwa ya hore mana duk abubuwa na rayuwa yace mu amfana da shi ya kushi gune kuma ya rike mana sama bata rubto mana ba inda ya ubangiji ya gada ma sai lalata wannan tsarin nasu sai zama duniyar ta rikice ita kanta sama da ƙasa duk su rikice amma ubangiji wato cikin rahamansa sai ya rike waɗannan tsarin da ya halice waɗannan halittu a kansa ba sa rikirkicewa Allah da ya gama sai ce inna Allaha bin nasi ra'ufur rahim Allah ta'ala ga mutane mai tsananin tausayi ne mai jin kai anan kaga shi ma ya hada hadda wanda ba musulmai ba to sai suke ce wato me yasa kuma anan aka ce rahim ba a ce arrahman ba ana sai a ce arrahman to shi ne abinda ga wanda ya lura da yanayin qur'ani di yayin da aka hada ra'uf da rahim to ya tana nuna rahamaniya sace in aka hada ra'uf da rahim galibi a qur'ani ta kuma maimakon ghafur da rahim su aka hada su ana nuni zuwa ga rahamar da ubangiji ke mumulai ne da kuma duk wani wanda ubangiji ke kiran shi zai tuba amma yayin da ubangiji kuma yake nuna rahama da yamma dukkan halittu duka musulmai da ba musulmai ba masu da'a da ba masu da'a ba to sai hada ra'uf da rahim tare galibi abin da sai wata kila bai ce arrahman din ba bai ce ra'ufur rahman ba saboda rahim ne ita aka fi so bawa take zuwa gare ta rahim ne ita ake son bawa yayin da ya ga abin da ubangiji ya masa a duniya ya bashi iska ya bashi abinci ya saka masa ruwan sama ya wato halitta mishi yan uwa da zai rayu da shi wannan rahama ubangiji ya masa to wannan ya zama ya mishi jagoranci wajen ya je ya bauta ma Allah ya nemi gafararsa ya nemi rahamarsa to shi da aka ce ra'ufur rahim ba a ce ra'ufur rahman ba saboda ana maka wato jagoranci zuwa ga abinda ubangiji ya fi so ubangiji ya fi son bawa ya zama ya nemi rahim ɗinsa rahman da ma wannan akwai ta ko ya ji ko ya so dole zai amfana da ita to tunda ya amfana da rahman ɗin to ya je shi ma ya amfana da wannan rahim ɗin wannan rahama da zai yi ma mumunai shi sa wato ake cewa ra'ufur rahim ba a ce ra'ufur rahman ba kamar yadda shi waɗannan malamai suka faɗa Allah ta'ala ya ƙara mana sani sai fadin Allah ta'ala da yake cewa maliki yawmiddin Allah ta'ala yake cewa shine mamallaki ranar sakamako Allah ta'ala shi ke mallakan hukunci a ranar lahira ba wani wanda yake mallakan wani hukunci ko da hukunci ne na je kana yi ka hukunci na aro da ake bayarwa a duniya a ce ku je ga hukunci na ubangiji ya ba ku kuje ku ci ta yi a ce wani shugaba ne a wannan kasan wani shugaba ne a wannan kasan to an ajiran tashin kiyama babu wani mai irin wannan hukunci shine maliki yawmiddin ba wani wanda zai zama yana da wani hukunci fatan kwacin yanda ubangiji wani lokaci yake bada mulki na aro a duniya babu shi lafazin malik an alu za ka ga galibi ga wanda ya katin gida da wara shi aka ce maliki anan kuma a habs ana cewa maliki yawmiddin da a ithbatin wannan alif a tabbatar da wannan alif din haka Asim ibn Bahdala ibn Najul al-Kufi ya karanta ya ruke rawaitowa da sanadin sa ingantacce zuwa ga bazan Allah Ali ibn Kisai shi ma al-Kufi shi ma ta haka yake karantawa amma ragon guda biyar din sune Nafi ibn Abi Nu'aym al-Madani da Abdullah ibn Kathir al-Makki da Abu Amr al-Basri da Hamza al-Kufi da Abdullah ibn Amir al-Dimashqi wannan dukkan sun karanta da maliki yawmiddin haka suka karanta duka su kuma ya halatta ina nufin in zaka karanta Habs sai da kace maliki ina a wannan kafi da muke na irin wannan mushafin Madina in ku za ka kaita warash sai da kace maliki kar ka ce wajin da ayi akwai a wutar waya akwai kana yin warash amma ka ce ai Habs ana cewa maliki ba da ce maliki a sai da ka daura waya daya saboda manzo Allah a wato a kowanne akwai wato irin yanda ya koya musu sahabban akwai wanda ya koya musu na warashin ne kawai akwai wanda ya koya musu kuma na Habs an Asim kamar da muka saba da shi idan aka tabbatar da kace maliki idan kace maliki zai iya zuwa daga malaka ya mulku milkan wato milkan ko malkan wato ubangiji ya shike da mallaki wato ya nasa ka kuma mallakin sa ce ranan da nasa ka muku ranar kiyama to mallakin ubangiji ne ba wani wanda zai zo ya ce yana da tacewa a wannan rana wato nasa ne kadai ba wai na wani ba wannan idan ka dauke shi kace daga malika malaka yamliku milkan ko malkan sai zama maliki ana maganar almilku ne milku da yima minjaye yima mimun wasali kasa zai iya zuwa kuma ya zama kamar maliki ana maganar malik maliki yaumiddin ana maganar sarki wanda ya mallaki ranar sakamako din wato malik yana da ma'anar shi na al-malik ana ce ana cewa malik da ma'anar al-malik ma'anar sarki mai cikakken mulki kaga anan in zama muka ce malik yana da ma'anar al-malik sai zama ya dace da sauran kirawoyi ake da shi na maliki yaumiddin dama malik maliki yaumiddin ana maganar wanda yake da cikakken mulki a wannan rana wanda yake da cikakken sarauta duk wani wanda yake yin yaya da wata sarauta a duniya to a wannan rana shi ma wato ba wani bambanci ubangiji shike shine wato wanda yake ma'aboci sulta ma'aboci cikakken mulki ma'aboci cikakken rinjaye shine ma'aboci wanda shi za a mabiya shi kadai ba mai cewa wani abu a wannan rana ba wani wanda zai zo ubangiji ya ce wani abu shi ma ya ce wani abu to kaga wannan ma'ana kuma tafi cika akan almudabita da madan almulku saboda anka ce ta da ma'ana ne na almulku maliki ma'anan shi da malik to ya fi cika ta fuskar ma'ana saboda duk wanda ya zama yana sarauta to sai adama sai in ya mallaka kasa sai in ya mallaka amma almulku zai iya zama ka ga wani ya mallaki wani abu amma kuma bai da sarauta da wato ta cewa akan shi ana iya samun wannan saboda haka a ce almaliki yaumiddin ma'anan shi maliki yaumiddin ko maliki yaumiddin duk ma'anan su daya to wannan ya fi cika ta fuskar ma'ana kuma ya fi nuna wato kahariyar ubangiji rinjayen ubangiji da kuma wato cikan mulkinsa kuma wannan shi zahirin alqur'ani qur'ani galibi ubangiji in aka zo za a nuna wato yanayin da yake da cikan iko a wannan rana galibi ana siffanta shi da mulki ne ba ana siffanta shi da wai mallaka ne ba Allah ta'ala ya ce almulku yawma idhin lillah almulku yawma idhin lillah yahkumu bainahum fallabina amanu wa amilus salihati fi jannatin na'im almulku yawma idhin lillah mulki a wannan rana na ubangiji ne mulki a wannan rana na ubangiji ne a wannan ran tashin kiyama in aka je to ubangiji shi kadai yake da mulki والملك يوم إذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وتملكي أو النرانا ملكي وندك نجسكيا تونا أبنجيني نو أبنجيني شيء كذا أو نرانا كم رانا شيء لا شيء لما ميوحلا جا كافري فكذا وندك شيء وتو ما أنا مالك يوم الدين لا بس يوم الدين كمان ده نفس راشيني وتو رانا ساكم كوران تاش القيامة أبنجيني شيء كذا نكيدا وتو تشي وأو نرانا wannan yaumiddin kaga malik yaumiddin ba a fade menene yaumiddin ba amma a can wani wuri ubangiji ya fada Allah ta'ala ya ce wa ma adraka ma yaumiddin kuma ma adraka ma yaumiddin yauma la tamliku nafsu li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah Allah ta'ala ya ce wa shi rana ce da wato la tamliku nafsu li nafsin shay'a wata rai ba za ta tsiye na ma wata rai ko wani abu ba wato wannan shi ne ranar da ubangiji ke cewa malik yaumiddin mamalakin ranar sakamako to rana ce da ubangiji in ya tara kowa ba wani wanda zai tsina ma wani abu wani abu da ba zai tsina ma mahaifi ba mahaifi ba zai tsina ma da ba mata ba zai tsina ma mijinta ba miji ba zai tsina ma mata ba babu wani wanda zai tsina nama wani abu sai yayin da duka suka zo da imani in su zo da imani to wannan kuma daban amma dai kai tsaye mutum ya ce wai saboda kawai alaka da nake da shi da wane zai mu amfani in aje kiyama to zai mu shi amfani ba ko da ku alaka da kake da shi da manzon Allah ka je baka imani ba to ai ga Abu Lahab nan ya je wannan shi ma ba fa yi na manzon Allah ai ga Abu Talib nan ga wanda suke da alaka da manzon Allah nan ta jini amma tare da haka Allah ta'ala zai sa su a wuta a wannan rana wannan alaka su da manzon Allah ba zai musu amfani ba to wannan shine wato yawma la tamliku nafsu li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah lamari a wannan rana umarni da hani a wannan rana na ubangiji ne shi kadai kaga nan to an ana magana wannan rana kaga kai tsaye sai mu shirya tashi alkiyama kenan rana ne da ubangiji shi zai hukunci ba mai bin ka da hukuncinsa rana ne da ubangiji shi ke da mulki na gaskiya a wannan rana shi ne zai bada umarni shi kadai shi zai hana a duniya ko ana iya samun wani a shi ma an bashi mulki na aro har ma ya bada umarni a sa'a ma Allah ya ce shi ni a gari na za a rika sa'a ma Allah kaga shi ba ruwansa to amma a wannan rana wanda zai umarni ya hana a wannan rana to ubangiji ne wanda zai yi ya abuwa ko ya yi ukuba a wannan rana to ubangiji ne ubangiji shi kadai zai yi wato abin da ya ga dama a wannan rana wato mai sarauta na duniya da wanda ake wato sarauta ake wato mulkan su al-mamluk da kuma al-muluk za su zama iri daya da shugabanni da wanda ake shugabanta za su zama iri daya a wannan rana harare da bayi za su zama iri daya bayi da wanda suke entertu yaya za su zama iri daya a wannan rana wato mumuni da fajiri za su zama iri daya sai dai mumuni kadai shi imaninsa za ta wato za ta yi tsiye na mushi wani abin arziki amma kaga fajiri ba abin da zai tsiye na mushi amma dukkansu dai za su zama sun yi tarayya wajen suna kankan da kai ga ubangiji suna kaskantattu sai abin da ubangiji ya faɗa sun sallama ma girman ubangiji sun girin sallama ma buwayansa sai abin da ubangiji ya faɗa wa khashatil aswat lir rahman a wannan rana zaka ji wato sautuka na mutane duk tayi kasa kasa ba wanda yake sai ya daga murya wa khashatil aswat lir rahman fala tasaw illa hamsa ba zaka ji komai ba sai dai yan tsaki ana ta maganganu haka ciki ciki ana cewa wato ko dai aje a nemi wato ceto aje wurin wani to aje a tambaye shi mana shi aje wurin wani aje a tambaye shi amma babu wanda ya isa ya daga kai ya ce zai yi ma ubangiji ya shinkunya a rana kowa dole ya tsaya ya zama wa khashatil aswat lir rahman dukka kowa da kowa da muryarsa da girmansa da koma meye zai zama tsakanin shi da ubangiji ranan ba zai iya wato daga kai ya ce zai yi abin da yake masa a duniya ba za a ce mutum tashi gaje ka sallah ka so Allah ka so manzon shi ya ce shi babu ruwan shi wani ma za a gainawa zakin Allah ne amma a wannan rana to akwai ranar kiddillanci kuwa zai ga abin da zai faru babu wani wanda zai iya yin wani magana a wannan rana yawmuddin da Allah ta'ala ke magana maliki yawmuddin ma'anar shi shine wato babu wani wanda zai iya yin koda tari koda magana sai yayin da ubangiji ya yi magana din sai yayin da ubangiji ya bashi izini hatta ce shi da manzo Allah zai yi kuduba ku gani manzo Allah ba wai zai je cito ne kawai saboda kawai mulkin sa ne ba a sai ya je nema wajen shi ubangijin kansa sai ya je kuma a lokacin zai fadi ne ya sujada zai fadi ya wani ibada ne ubangiji sai ya bashi izini kaga sabani yanda wasu ke fahimta ceto ba yanda wasu ke fahimta ba kawai mutum zai je kawai haka nan kawai ita ceto babu gaira babu dalili to shi kashi mazalin da aka bashi ceto mafi girma to amma ubangiji sai ya je ya ma ubangiji sallah tukunna ya ina da mu wato zai sa wato gushinsa a ƙasa sannan ubangiji ya ce mai kake so sai ka ce to je ka an baka cetar tare da kuma mazala zai ci wasu kuma a ce an hana shi kaga wato a wannan rana ba wanda yake ta cewa sai abin da ubangiji ya faɗa cetan ma to dama wato nasa ne baki daya ceto baki daya nasa ne ubangiji ta ce yawma idin la tafau shafatu illa man adra lahu rahman wa radiya lahu qawla ba wanda zai yi ceto a wannan rana sai wanda ubangiji ya masa izini sai kuma ya yarda mai magana din sai ya yarda sai ubangiji ya yarda ya alamu ma baina aidihim ma khafum wala yahiduna bihi ilma wa alat alwujuh lil hayy alqayyum a wannan rana dukkan fuskokin mutane duka za su kaskanta ga rayayye madawami kuma kowa da kowa zai kaskanta zai zama makaskanci ubangiji ya zama shine mai yake da wato al'azama shike da alkibriya shike da kuma cikakkiyar qahariya da galabiya a wannan rana wannan shi sa wato malamai ke cewa maliki yawmin da Allah ta'ala ya faɗa tunawa yake mabayi yana tunawa bayi cewa idan kana jin kai abin da wani dama ubangiji ya baka wani dama ne a duniya kake jin cewa yanzu zaka yi wani abin da ubangiji baya so to akwai ran da ubangiji wannan daman da ya baka zai kwace kuma ya kaskata da kai gaban kowa saboda a nan duniya abin da zaka kake wani kahafa da girma ai neman girma kake yi saboda kai wato makaskanci ne ai dan adam yayin da yake kara maka shi girma kai to ai kaskancin sa ne yake rufe yake sanya rufe kaskancin sa ne yake sanya rufe tunda dai na farko ba zai iya kai sama ba zai iya kai wato in ya taka kasan ba bai sama ta fashe saboda takawan da yayi ba duk abin da zai yi dai a daura kasan nan zai yi to kaga wannan girman kai da yake da fariya da yake yi da jin cewa shi ya isa idan yana tuna maliki yawmin din to dole zai kaga zai sako ya zama yana da tawalu ga ubangijinsa to ubangiji kuma da ba kamar yadda manzo Allah ya faɗa duk wanda yayi tawalu saboda shi to ubangiji kuma zai daga shi dokar kenan idan kai tawalu saboda Allah sai ubangiji ya daga ka in kuma ka ce zaka yi kibir ya uri zaka zama al'azama zaka nuna to ubangiji sai ya kaskantar da kai ko ya kaskantar da kai a duniya da lahira ko kuma a duniya ya maka talala in ka yi tashi alkiyama kuma gaban al'awwal wal akhirin na farko da na karshe aljanu da mutane a gaban su a ce a banka da kuma a kaskantar da kai kaga wannan sai zama shi yafi zama wato ban kunya kwarai da gaske saboda haka wato addini anan tana magana ranar sakamako ayyamul jaza yawmul mukafa'a ranar da wato ubangiji zai yi sakamako kusan addini a larabci ko in ce a qur'ani yana zuwa da ma'ana guda biyu addini na farko shine addini shine dinu amal addini da ubangiji ke muke wannan addinin musulunci da shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kaga dini anan yana maganar dini addini da muke a yanzu to banda shi kuma akwai dinu jaza addini da ubangiji ke da in an faɗe shi a Qur'ani ana magana sakamako da ubangiji ke bayarwa shine maliki yawmiddin anan shine wato abinda Abdurrazzaq ce rawatowa daga Ma'mar ibn Rashid al-Yamani da Qatada ibn Da'amah as-Sadusi yake cewa maliki yawmiddin ay yawmiddin Allah al-ibada bi a'malihi rai da ubangiji zai sakan kama bayi aikin su da suka yi wanda ya aikin kirki to shi ke zai ga aikin kirkin sa wanda ya aikin banza to anan ne zai ga wato mudin aikin sa a wannan rana zai kuma wato ciza ya tsaya wannan cewa maliki yawmiddin akwai izna kure daga shi da malamin ke kawowa a wannan kusan kamar yadda malamin ke cewa ita suratu fatiha ita ce mafi girman sura a qur'ani to abinda sa ake cewa mafi girman sura a qur'ani shine duk wani koyarwa na musulunci in ka je wato fatiha to zaka samu tana da wani gifiki daga cikin wato ayoyin suratu fatiha ayoyi ne guda bakwai amma duk wani rayuwanka na duniya da lahiranka in ka je fatiha zaka same shi tana da wani gifiki da take komawa zuwa gare shi to daga cikin wato izna da malamai ke fada gami da fadin Allah ta'ala maliki yawmiddin shine wato kafiri ya bar kafircin sa idan kafiri ya san cewa ubangiji shike da mallakin ranar sakamako ranar tashi alkiyama to kaga sai maka sakiyamu lalle bar kafirci saboda akwai ranar da ubangiji zai tsiye shi ya sakan ka masa sakamako na kafircin da yake masa sannan kuma fajiri shi ma ya bar fajircin sa wani wanda yake wato sa'a ma Allah ta'ala a duniya tun maliki yawmiddin amfaninta in yana karantawa ya rika tuna cewa wannan fajicin da yake akwai ranar da ubangiji zai sa ka masa to idan yana tunawa to amfanin haka shine sai ya dau izina sai ya daina wannan fajirci din haka zalika misawa ma Allah ya rika tuna maliki yawmiddin sai ya daina sabon Allah saboda akwai ranar da ubangiji zai sa ka masa akan wannan sabon Allah da yake yi duk wanda yake zalunci shi ma wato malamai suke cewa ya tuna maliki yawmiddin akwai ranar da ubangiji zai sa ka masa sakamakon zaluncin sa haka zalika duk wanda yake tauye kansa dan nabi filin baya san yi farallan ma sai an yi gwaba kwasa ne yake yi to ya tuna maliki yawmiddin ya wato ubangiji shike da sakamako shi zai ba shi sakamakon abin da yake yi za a lokacin ne zai ga ina ma da ya habaka aikin sa fiye da yanda yake a duniya yawmu taqabun ina ma ga da ya habaka aikin sa da yake a duniya saboda ubangiji ya kara masa wani matsayin da yake da shi yake da shi a lokacin da aka bashi kaga shi ma wannan in ya tuna maliki yawmiddin kaga zai kara wato yima wato zai kara wato giya kware daga cikin aikin da yake yi ma Allah ta'ala sannan kuma a nan din wani mai sakaci shi ma mai sakaci wanda yake za a ce tashi ka je ka ibada sai ce ai sai ta nuna kaza akwai irin wannan sai tashi ka je ka ibada sai ce sai ta nuna shi baya ibada a gaba shi kulli ya san ji a baya to in ya tuna maliki yawmiddin sai ya tuna cewa to ni ma zan zama a baya a lahira sai ya tashi sai ya zama wato ya tashi haikan wajen yi ma Allah ta'ala ibada har zalika din me bin san zuciyarsa kawai shi yana bin san zuciyarsa ne ya maida san zuciyarsa abin bauta to in ya tuna maliki yawmiddin zai san cewa wato ya kamata yanzu ya daina bin san zuciyarsa ko dai a ibada ko a mu'amala da yake da jama'a haka zalika mai yin bid'a mai kirkiran wasu abubuwa na addini wanda ubangiji bai shar'anta ba ya ce shi da wani zai bauta ma Allah to in ya tuna maliki yawmiddin ubangiji baya bada lada bai bada sakamako sai yayin da aka tsantsanta mishi aikinsa na kuma ya zama wannan aikin ya tabbata a harshen manzansa to in ya zama babu wannan to ubangiji bai bada sakamako ba to in yana karanta maliki yawmiddin kaga wannan zai kare arfa mishi gwiwa wannan wato barin bid'a da ake cewa ya batta sai ya ce to bari dai in bar wannan bid'ar saboda koda nayi a banza Allah ta'ala manzala yana cewa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah saboda kai abinda Allah ta'ala bai izini ba na bautan Allah to Allah ba zai bani lada ba in kuma haba zai bani lada ba zan je alkiyama a ranar da ubangiji ake neman wato sakamako gwagwaba kuma a ce kai baka da sakamako to gwara mu kai da kiyama lalitan a duniya in zama ina gina addini na ne akan wato bi ba akan bid'a ba wannan shine wato abinda malamai ke cewa sakamako na duk wani wanda ke karanta maliki yawmiddin ya kamata ya dinga halarta wannan a zuciyarsa sallah kake yi ko tilawa kake yayin da ka zo kan wannan gabar na maliki yawmiddin ka dinga halarta wannan abubuwa ne kake yi a duniya ko dai kana wato kusuri ne kana wato sakaci ko ko a'a ma kana yin wasu zunubai ne to ka tuna cewa ubangiji zai saka ka maka wannan zunubin da kake yi zai baka sakamako cikakke kaga wannan sai ya zama wato ya sanya ka kiyaye Allah ta'ala Allah yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'da allahi haqq fala taghurannakum alhayatud dunya wala yaghurannakum billahi al-ghurur yake cewa ya ku mutane ittaqu rabbakum ku kiyaye ubangijinku ubangiji kaga yana jan fakunni ne yace ittaqu rabbakum ku kiyaye ubangijinku wakhshaw yawman ku ji tsoron wata rana la yajzi walidun an waladihi a wannan ranar da mahaifi ba zai tsira wato dan sa komai ba wala mauludun huwa jazir an walidihi shay'a, shi ma kuma dan wanda aka haife shi ubansa ya haife shi ba zai tsiri da yawan mahaifinsa da komai ba. Inna wa'dallahi haqq, ku sani lalle wato alƙawarin Allah ta'ala gaskiya ne. Wala taghurannakum alhayatid dunya, kar wato rayuwar duniya ta dube ku. Wala taghurannakum wala yaghurannakum billahi gharur, kar kuma shaydan mai rudi shi ma zai rube ku. Kaga wannan zai saka fahimci cewa wato sakamako wato na alkhairi a wannan rana to yana wajen Ubangiji ne, sakamakon da sharri kuma shi ma dai wato ya saka kama mai sharri da irin sharrin da yayi shi ma yana wurin Ubangiji ne. Idan ka yi aiki alkhairi to zaka gani Malik Yawmiddin yanin sakamakon da zai baka babba ba. In kuma ka yi aiki ba aiki na alkhairi ba to zaka ga wato irin abin da Ubangiji zai baka na sakamakon wannan rana. Saboda kamar da suke cewa in aka ce Malik Yawmiddin wannan asali ne na duk wani duk inda ba a saka maka da komai ba sai wannan Malik Yawmiddin, to ya ce zama asali ga abu biyu, asali ga takawa ka kiyaye Allah kar ka zake mu da abin da Allah baya so. In dai kana tana Malik Yawmiddin to zaka rika yin takawa, sannan kuma idan kana tana Malik Yawmiddin zai zama ya feke maka duk dabi'unka ya zama ya zama dabi'a na gargaru. In kaga mutum ne yana dabi'a wanda yake na banza wanda ba mai kyau ba ko a tsakanin shi jama'a ko shi a karan kansa yana wasu dabi'u to baya tana Malik Yawmiddin. In kaga mutane da sun ganshi su ce ai shi ba dai ne ba mu'amala mai kyau kaza 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 to bai tana Malik Yawmiddin ba. In kuma kaga ana cewa ka kiyaye Allah yana cewa a aina bari mu ci kurce mu to kaga bai tana Malik Yawmiddin ba, bai tana Malik Yawmiddin ba. Saboda haka wajibi mutum ya dukkan mu mai kokari kwarai da gaske yayin da muke cewa Malik Yawmiddin mu rika tuna wato wannan abin da wannan ma'ana take nufi. Malik Yawmiddin ba kawai mu karanta addinin karatu ba, lalle ka tuna cewa ni ma me nake yi in ina kusuri in daina, in kuma ba na yi to in koma ina yi, in kuma zalunci nake yi to in koma in daina yin zalunci, idan wani wato sabon Allah nake yi to in daina sabon Allah. Saboda akwai Malik Yawmiddin yana jira na madakata zai kama ni. Saboda haka idan kana tuna wannan ranar, idan kana tuna wannan ranar shi zai ga saka rika makanka fada. Babban abin da zai saka rika tuna Malik Yawmiddin shine ka rika tuna ranar zaka mutu. Ai kaga in ta mutuwa ita ce take zama ta yanke maka dukkan wani wato dama da Ubangiji ya baka. Duk wani dama da Ubangiji ya baka in kai wani kuskure zaka iya gyarawa. Idan kaga dukkan abin da suke rayuwa a yanzu, kuma Ubangiji duk dama ya basu ne, duk bashin da yake basu to dama ce ya basu na su gyara abin da suka yi, su yi maka su muhasaba, su yi maka su hisabi, su gyara wannan aiki nasu saboda an basu dama. Amma yayin da mutum ya shiga kabari kaga shi daga wannan lokaci ai wannan Yawmiddin ta fara a kansa ranar sakamako ai ta fara tun a duk alahi a wannan a cikin kabari zai ga sakamakon wannan abin da yake yi. Kamar yadda manzo Allah yake cewa hadisin Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf daga Abu Huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake cewa akthiru dhikra hazimil ladati al maut, ku yawaita tuna wato me yanke jin dadi ita ce mutuwa. Kaga mutuwa kana nan kana nan kana rayuwa kawai sai ga mutuwa ta zo. To ita zaka ga wani in ana mishi wa'azi mutuwa ce ai dan me zaka ringa damun kanka da wannan wa'azi na mutuwa, ku kai ke ku kenan aikin ku wa'azi mutuwa ku bar mu ci rayuwar wannan mana. To kaga wani wannan bato kamar bai da cikakken hankali. Saboda in dai kana cewa Malik Yawmiddin kullun a sallah to wajibi kuma ka rika tuna abin da zai kusanta ka da wannan Yawmiddin. Yawmiddin abin da wato farkon manzila farkon wato mataki na Yawmiddin shine mutuwa. Saboda haka wajibi mutum ya rika tuna mutuwa, wajibi kuma ya rika yin baya da lamarin duniya. Kar ya ce wai shi kullun abin da yazo da shi duniya shine ya ci ya sha kamar yadda dabbobi ke ci suna sha. A'a kawai ba zai ma Allah ibada ba, bai san ruku'i ba, bai san sujada ba. To kaga wannan baya tuna Malik Yawmiddin kuma baya tuna mutuwa. Malamai suna cewa kuma to wajibi mutum ya tinga tuna mutuwa. Mai hankali dole ya rika tuna mutuwa, dole ya rika wato samun makansa wani garkuwa daga azabin Ubangiji. Wajibi wato ya rika gabatar da da'a, wajibi ya rika nisanta abin da Allah ta'ala ya hana, wajibi kuma ya bar duniya da duniya. Fala taghurannakum alhayatid dunya wala yaghurannakum billahi gharur, wajibi ya daina wato duniya da duniya. Saboda mutuwa inji malamai kamar gidauniya ce da kowa sai ya sha, kuma tana bin layi ne. In ta zo kan layin ka ba kai saka ce wai ga na baya na shi ya fara da shi ba. A wajibi kowa da kowa sai ya sha wannan gidauniya inda layin sa ta zo, wajibi kowa sai ya sha. Kuma wato mai bata sha'awo sha'awacin zuciya ne, yayin da kake jin dadin ka kawai sai mutuwa lokaci dai kawai da zuciya yanke maka wannan jin dadi, ka je kasan da kake baka san a saka a ciki, anan ne za a haka a saka a ciki. Sai kaga mai hankali bai kamata ya manta ranar mutuwarsa ba, bai kamata ya manta ranar sakamako da Ubangiji ya saka masa ba. Ya kamata wato ya rika lura da abin da dole sai ya je. Ana cewa murna mutuwa murnan banza, don in kai murna mutuwa wani to kai ma dai tafiya zaka yi, kai ma tafiya zaka yi. In ma kai jinkiri to dama ba jinkirin kai ba, Ubangiji na nan ya rubuta maka kai ma naka sakallin suna cika, kai ma zaka ga kaji ka ashabu ko lahani saboda haka bai kamata mutun ya zama ya rafkana daga tuna mutuwa ba ya rafkana daga tuna ranar sakamako da ubangiji ya saka ka masa ba malami suka ce ko ba wanda zai rafkana daga wannan irin wannan ranaku na mutuwan sa ranakun tashin kiyama sai wanda yake al-zalum al-jahul al-jahul shine mai yawan wauta wanda yake shi kawai babu abin da ya dame shi sai wauta haka dalil kuma al-zalum yawan zalunci to dama kuma dan adam in yi sifata da wadannan asbabi guda biyu to babu inda zai tsira ran sakamako kuma saboda dama duk wanda kaga yayi zalunci ko yayi saban Allah to ba zai yi ba sai face yana wato ya da karancin sanin ubangiji a wannan lokaci sai yayin da wani bangare na sanin ubangiji sai aka dakushe mushi shi shikenan sai ya sai je zake ma wannan zanubin saboda inda ya tuna cewa akwai maliki yawmi dini idan nayi wannan zalunci in nayi wannan shirkan in nayi wannan wato bita da kullun in nayi wannan adawa in nayi wannan hasada to ubangiji zai saka kan kamun to kaga ba to mutum ba zai yi ba mutum zai zama ba zai bauta ba kowa ba sai Allah ba zai wato ba zai bauta ma kowa sai Allah ba zai wato kuma ba zai sa'a ma Allah ta'ala ba kuma ba zai bauta ma Allah ta'ala ba sai ta hanyar mahanga irin ta mahanga manzon Allah zai bauta ma Allah da abinda manzon Allah ya bashi umarni zai kuma nisanci abinda manzon Allah ya bashi ya hane shi zai hanu daga abinda manzon Allah ya hane shi ba kuma zai bauta ma Allah ba sai da addinin manzon Allah da kuma shari'arsa to wannan ga wanda yake tuna mutuwa dole wai dinga tuno waɗannan abubuwa wato ba zai dinga bauta ma Allah da kawai san zuciyarsa saboda maganganun wasu a zai bauta ma Allah yanda wato cikakkiyar biyayya ga manzon Allah sannan kuma daga cikin wato mutum ya rika tuna ranar sakamako inji malamai shine wato ya rika bibiyan mummunan dabi'a da yake kyakkyawa in yayi wani mummunan dabi'a da yayi ya je yana dama ya san cewa yayi kuskure babu laifi ka zo ka bi wannan mummunan dabi'a da kai da kyakkyawan dabi'a wannan shi zai sanya wato kamar da manzon Allah ya ce wa atbi'il hasanati sayyi'a tamhuha sai da share maka wannan mummunan dabi'a sannan kuma duk wanda ke tuna cewa watan wata rana akwai ranar sakamako to kaga bai kamata ya zama ya yanke zumuncinsa ba saboda wani dan uwansa ya masa laifi wanda galibi zaka gani kawai saboda an je yayin da aka yi wani family gathering haka an je an hadu tsakanin yan uwa wannan ba arsa in an hadu dama ai majuna laifi to akai hakuri in wani ya yanke maka zumunci ko kuma wani ya maka laifi kaka ce zaka yanke dashi in ka tuna maliki yawmid dini ubangiji ya riga ya alƙawarin cewa duk wanda ya yanke zumunci shi ma ubangiji zai yanke shi to kaga ka tuna wannan rana to kaga ya kamata ka zama karka yanke zumunci haka da alka hasada ubangiji kana kuna tare da wani ya dauka wani kai bai riga ya dauka ka kan ba ya takaita maka naka arzikin karka mishi hasada karka koma kana yin adawa da wani a ka zama duka kowa da kowa ya zama dan uwa duk mu zama yan uwa muna karkashin addinin musulunci wannan kuma ga wanda yake tuna wannan maliki yawmi dini idan muna tuna maliki yawmi dini kaga duka zamu zama yan uwa kenan babu zalunci amma duk wanda ya zama yana manta maliki yawmi dini shi zaka ya fara yin zalunci shirka tun daga lokacin da ya mata da maliki yawmi dini shi yanzu ba maliki yawmi dini ba ta cin kamusun sa saboda haka yanzu zai kuma yana bin ma Allah ta'ala shirka yana sa'a ma Allah ta'ala yana zalunci zai iya zuwa saboda kawai wato wani dan uwansa ya masa laifi ko ko saboda ya ga wani dan uwansa yana da wani dukiya a hannunsa shi kuma yana son dukiyar saboda bai tuna maliki yawmi dini ba sai je ya kashe shi ko bai tuna maliki yawmi dini ba sai je ya sace shi kinnabin dinsa bai tuna maliki yawmi dini ba an abinda shi ma ubangiji ya bashi in na kyauta da sai ya ki kyauta kaga duka wannan rashin tuna maliki yawmi dini bai tuna maliki yawmi dini ba ubangiji ya bashi dama ya habbaka mishi a kasuwancin sa sai je ya saro wasu abubuwa sai je killace sai je ya dinga dana talakawa kudin su sai yayi tsada ya tsada sai ya zama yayi ya hausa ba sosai sai ya fito da shi daga baya sai ya ce saboda shi riba zai ci kaga wannan bai tuna maliki yawmi dini ba wanda wato ya zama duk jama'a suna Allah waje da shi yayin da ya mulki karka wato Allah ta'ala ya sanya shi ne shugaba su kuma su ne a ƙasa amma suna Allah waje da shi saboda yanayin da ke Allah gallaza musu kaga da ya tuna maliki yawmi dini da ba zai musu haka ba sannan kuma bai tuna maliki yawmi dini ba yayin da ubangiji ya sharafa shi da ilimi na addini amma sai ya zama da aikin su kenan ya je kofa na mai masu mulki ko kofa na attajirai yana saida wannan ilimin nasa ya zama baya musu nasiha da ta dace kaga za sai a hada baki da shi a sauran talakawa kenan saboda shi bai yi aiki na nasiha ba abin da shi da malami kaga shi ma wannan irin wannan malami bai yi aiki na maliki yawmi dini bai wato tuna maliki yawmi dini ba bai yi wato amfani da maliki yawmi dini ba in ji malamai wanda wato kawai adawa ta siyasa ta sanya ya rika jin cewa yanzu bari in je in shirya ma wannan madan uwan nawa makarkashiya in aka yi shi ne a kashe shi in araba shi da duk wani jin daɗin duniya dai araba shi jin daɗin duniya kaga ya banta cewa akwai ran da shi da wannan mutumin za su zo na su yi wato shari'a to kaga da yana cewa maliki yau mijini ba zai haka ba to wannan abuwa shine malamai ke cewa duk yayin da muke tana maliki yau mijini to mutum wannan rayuwar ta ishe shi in dai ka tana maliki yau mijini to zaka kiyaye Allah ba zaka zunubi ba idan kana tana maliki yau mijini to zaka yi mutane dabi'a na kirki wato ba zaka zalunce su ba sannan kuma ba zaka zama mai kaushin dabi'a ba ba zaka zama wato mai musu hasada ba ba zaka zama mai musu mummunan zato ba ba kuma zaka zama kana musu wato fata na mummunan fata ba kawai saboda Allah ta'ala kai bai baka ba shi ya bashi ya shi kuma Allah ta'ala yana wato ya bashi kudi ya bashi dan abin da zai hau abin hawa ka riga jin cewa madama Allah bai bashi ba ko kuma madama motar nashi ma ta hatsari ya rasa to tsabar hasada haka to idan kai mushi wannan kaka kai ma baka tuna maliki yawmin dini ba haka zalika mace take zama da abokin zamanta ta tuna maliki yawmin dini shine ka tana tana mata mummunan zato mummunan fata ta raba auren ko kuma ta zama ta mata wani abin da mijin zai zama yana kinta ko kuma ta rika jin mata cewa ai da mata mutum ta bar mata gidanta huta inji Imam Shafi yana cewa tamanna unasun an amuta fa in amut fa tilka sabilul lasu fiha bi awhadi wasu suna cewa ai ware an mutu in bar musu duniya to ai in na mutu ni su ma su biyo ni wato ai ni ma ba ni ne kai zan mutu ba kowa ma zai biyo ni kowa da kowa sai ya hawo wannan wato wannan makaradin kowa sai an hawo da shi sai an kashi kuma sai an haka kuma sai an binne ko yaki ko yaso saboda haka in kana tuna maliki yawmin din to abubuwa ne da yawa mutum yake tunawa zai sanya na farko da yake ya Allah ta'ala sannan kuma zai sanya tsakanin shi da sauran mutane babu wani wato mummunan dabi'a saboda yana tuna cewa wata na akwai ranar da Ubangiji zai tsitsiye shi ya saka ka mashi aikin alkhairi da yake yi idan aikin alkhairi ne ya ga alkhairi idan sharri ne sharri zai gani a wannan rana Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ta'ala ya tabbatar mana da aikin alkhairi da muka yi aikin sharri da muke yi Allah ta'ala ya sa mu gane in mun gane kuma Allah ta'ala ya sanya wato ya yafe mana wannan aikin sharri da muke yi Allah ta'ala ya taimake mu sai Allah ta'ala ke cewa to insha Allah bari mu shiga insha Allah sai Allah ta'ala ke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anan da aka ce iyyaka na'budu Allah ta'ala da ya ga dama sai ce na'buduka wato wannan an yi abinda ake kira al-hasr ne a larabci abinda yake hakkinsa shine a jinkitar ka gabatar da shi to wannan yana gabatar da wato ka take hukunci ne akan wannan abu to da kace iyyaka na'budu kana magana ka cewa ba za ka bauta ma kowa bane sai Allah ba je da yake da kace kai na'buduka ba dan zaka cewa na'buduka sai ka zo da wannan iyyaka wannan iyya shine wato dhamiri ne munfasil shine a matsayin maf'ulin bihi din kenan na'buduka shine zama ai zama fi'ili din mun kace na'buduka ya ilaha na sai kace iyyaka na'budu kai kade muke bauta wa iyyaka nasta'in kuma kai kade muke neman taimakon ka dukkan abin da zaka yi a duniya baya wuce wadannan abubuwan guda biyu inda tsakaninka da mahaliccin ka ne duk abin da ke sunansa ibada ko dai kai ibada kana tsarkake Ubangiji ne kana tabbatar masa da wasu sufofi na kamala Ubangiji ya ce kai sallah kai sallah Ubangiji ya ce kai zakka kai zakka Ubangiji ya ce wato kai kaza kai to wannan ka kana yi masa ibada ne sallah ko a'a kana neman ya taimakon sa Ubangiji biya mun bukatuwan alkhairi Ubangiji sharri da nake wato sharri da yake zurfafo ni Ubangiji tunkuɗe min shi to wannan kana neman al-isti'ana ke neman taimakon sa kake yi to dukkan wannan ibada da zaka yi ko baya wuce wannan abubuwan guda biyu shi kuma waɗannan duka a nan fata ta riga ta takaice maka shi ta ce na Allah ne baki daya a wannan fuskar ne zaka ji malamai wasu na cewa ba a neman taimakon annabi ba ana maganar taimakon annabi ta fuskar abinda shi abinda Allah ya bashi dama zai iya taimakon bayin ba akwai abinda kawai kace malam da Allah ya taimaka min ba ni kofi nan ko ba a ba ni kaza da Allah je ka baki kici kiyo min kaza wannan ba wannan abu ne da Ubangiji ya baka dama amma taimako na ibada taimako na kace ya annabi a bani ruwan sama Allah taimako ne na ibada annabi zai iya ruwan sama yana ruwan sama ne shi kaga baya yi kaga kan kace ba a neman taimako annabi ana magana cewa taimako na ibada taimakon da ba wanda zai iya yin sai Allah ya annabi wani yaje kaman ga kabarin sa yace ya annabi abubuwa sun a Najeriya fa ba sa tafiya daidai amma da agaji ko kuma daga nan kawai wani abu yayi tibe kawai sai kira annabi kaga wannan to yana neman taimako a inda ba a neman taimako kenan sai yayi taimakon Allah kadai Allah kuma irin wannan taimako yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in in zaka kira ka neman taimako sai ka kira Allah shi kadai kamar yanda yayin da zaka yi sallan ka baka cewa kana annabi sallah so ai burabi ne al ibada da al isti'ana shine kuma malamai suke cewa du'a'u mas'ala du'a'u ibada du'a'u mas'ala shine addu'a ibada da zakai neman wato ka da mai biya maka bukatunka shine kace a bani kaza a bani kaza a bani kaza a tunkuɗe min kaza a tunkuɗe min kaza a tunkuɗe min kaza ibada kuma shine in yi sallah in yi azumi in yi zakka wannan ibada ce wannan duka abubuwa ne da ba a yi maka komai sai Allah ta'ala wannan shine zai zama matashi katun mu insha Allah idan muka zo za mu yi katu akan bangare na ibada da kuma bangare na al-isti'ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in insha Allah a karatun mu na gobe abinda muka tantare Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya taimaka mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Can I go? No.